بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانفع به الإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو خروجه عن الاعتدال الطبيعي لفساد يعرض له يصل به إلى رسومه وحركته الطبيعية، إما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشلل، وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرة والخبيث طيبا والطيب خبيثا. وأما مثلا حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة، فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال، ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك، بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة. وسبب هذا الخروج عن الاعتدال إما فساد في الكمية أو في الكيفية، فالأول إما نقص في المادة فيحتاج إلى زيادتها، وإما زيادة فيها فيحتاج إلى نقصانها، والثاني إما لزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصانها عن القدر الطبيعي فيداوى بما اقتضى ذلك. ومدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المادة واستفراغ المواد الفاسدة، ونظر الطبيب دائم على هذه الأصول الثلاثة، وقد تضمنها الكتاب العزيز وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة.
زحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعود وأن لا أملك فيه لا يبوم وأدريش من رئيك لا يساك هذا المعنى سافيا صلى حديث شدى قوة جمادى الآخرة shekara ta 1438 da takwas na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makkah zuwa Madina, inda kuma shine biyar ga watan uku a shekara ta 2017 a lissafin da ake kira miladiya. Darasin mu na 17 kenan yau insha Allah ta'ala a karatun da muke na littafin Idafatul Lahfal fi Masayid Ash-Shaytan na malam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Kamar da muka ji daga abinda malam ya karanta mana, za mu tashi a fasali. Har yanzu dai a babi na biyu muke, inda yake magana a kan haƙiƙar cutar zuciya da yadda take, da kuma abubuwan da za su zo bayan wannan ambaton na abinda ya shafi maganinta. To yau fasalinmu da za mu shiga cikinsa, malam zai koma mana wata makaranta ce daban wanda shi magani ne a cikinta, makarantar tibb, inda malam Ibn Qayyim likita ne hakikata, da ake ce ma likita, ya san ba iya likitan zuciya da ake cewa ba, hatta abubuwan da suka shafi medicine na sosai ya ta karanta abubuwa da yawa, sai sa kana jin magungununsa, magungunu ne da ya yi su a kan ilimin da basira, ba haka kawai ya faɗa da ka ba. Yau ɓangaren abin da ya shafi lafiyar jiki da aikin likitoci shi ne ya ɗan mana magana, don kuma ya zo ya rabinsa ya haɗa mana shi da cutar zuciya wadda dama a kanta yake magana. Don a fahimci abin nan ɗin dunƙule mana shi kafin yadda mun ji shi haka yadda ya karanta, kafin mu bi shi kuma daki-daki yadda ya ambata. Yana magana cewa asali kamar da muka fara karanta makon da ya gabata, shi jiki ƙarfinsa da lafiyarsa yana komawa zuwa ga abubuwa guda biyu. In aka ce mutum yana da lafiya a wannan ɓangaren, to sai a ce masa ƙalau yake, ko ta ɓangaren idrakinsa, ma'ana hanyoyin da yake samun wani ilimi. Idraki abinda ake fassara shi da Hausa ake riska, abinda za ka riska, ka riski ilimi. To Bahaushe galibi yakan fassara ta da wannan abinda ake nufi dai abinda za ka samu ya shigo maka na ilimi ko sanin wani abu. Sanin wani abu daga waje ka fahimce shi. Bature ne yana ce masa perception, shi ne abinda ake nufi da idraki. Hanyoyinsa kuma guda biyar, kamar da muka yi magana a kansu, wanda muke ce sensory organs nan guda biyar ko, abinda ya shafi ji da gani da taɓawa, da ji a jiki kenan, feeling, da kuma ɗanɗano, haka ne ko? Sai kuma abinda ya shafi sansanawa. Mutum ya san sana ya ji wari ko ƙarfi, ya bambance tsakanin wannan da wannan. Hanyoyin da wani abu na ilimin zai shigo jikinka duka ba ka wuce wannan hanyar guda biyar. Wannan shi ake ce mai idraki. Gefe na biyu shi ne haraka, motsin jiki. Motsin jikin shi ma da hanyoyinsa. Tunda alamar ɗauki ya halitta ɗan adam ya ba shi ɓangarori guda shida da za a iya cewa. Ɓangare na damansa, hagunsa, gabansa, bayansa, samansa, ƙasansa. To sannan kuma ya ba shi kowa da ake cewa kowa ɗabi'iyya. Kowa ɗabi'iyyar ya kasa ta kashi huɗu ya biya mana nan. Akwai jaziba, akwai masika, akwai hawbima, akwai dafi'a. Al-ƙuwwatul jaziba ita ce kowa da za ta fisgo abu ta jawo shi zuwa tsakiyar inda ake so. Kamar yanzu misali in muna zancen abinci. Ƙarfin da zai jawo abinci ya sa shi a jiki, da kamowa, da damƙewar, da sawa a baki har shi ya ja shi ciki, wato baki a tattauna shi kuma a shiga da shi, da ƙarfin da jikin zai tsare abin ba daga shigarsa ya fito ba, wani shi ne ƙuwar masika. Akwai kuma ƙuwar hawbima, shi ne ƙarfi mai narka abinci, shi ne digestive force da ke jikin mutum. Mana abinda zai sanya abinci a miƙa shi a markaɗe shi kuma ya bi jiki. To wanda bai bi jikin kuma yana buƙatar ƙuwa dafi'a, shi ne ƙarfin da zai tunkuɗo shi ya koro shi waje ya zama west. Abinda zai fita ya zama bayan gida ne, rihi ne, fitsari ne, da gumi, da absira, wari da zai turare da zai fito daga jikin mutum mai wari. Duk waɗannan a gefen ƙuwa dafi'a ce take kaɗo su waje. To waɗannan su ne mana zance a kansu. Bayan ya faɗi wannan sai kuma ya faɗi sababin da zai sa wannan abun ya faru a jiki ya zama haka. Bayan mana wasu jital ɗin a wani wuri, shi ne abin da ke sa a samu matsala shi ne ko dai ya koma zuwa ga wani abu mai adadi, ko kuma magana a kan wani abu da yake buƙatar wani yanayin yadda yake aiki a samu matsala a wuri. Misali a ce abin da ke buƙatar adadi sai a samu naƙasi ko a samu ƙari. To rashin lafiya sai idan goma ake buƙata a jikinka a ce ka samu tara, to baka da lafiya. Ko kuma a samu goma sha ɗaya, to shi ma baka da lafiya. Itidali shi ne ka tsaya goma. Sai idan aka samu naƙasi ko ziyada, maganinsa shi ne sai a je a sha maganin da zai dawo da abin ya koma goma ya tsaya daidai. Abinda kuma yake amfani da wajen kaifiya, yadda shi ana lura da kayan aiki ne yadda suke aiki. Wani abu ya fita daga tsarinsa, to sai a yi ƙoƙari a sha magani sai ya dawo ya samu itidali. To bayan ya faɗi waɗannan shi ne kuma sai koma ya haɗe mana da zuciya, sai to haka zuciya take. Bayan ya faɗi cewa Allah maɗauki ya gaya mana waɗannan abubuwa ɗin da yadda suke aiki a jikin mutum, da kuma yadda ake samun tawaya ɗin, sai haɗe mana kuma da ƙarshe da zuciya. Zuciya ma haka take. Sannan ya ambata mana aikin likita. Likita duk inda ka samu likita, to aikinsa yana koma ne zuwa ga yana tarkizi a kan abubuwa guda uku. Ƙarfin jiki a tabbatar da shi, a tsaye da shi, kada ya ragu, sai a ce mutum ƙalawe ke. Sannan kuma a samu garkuwa da za ta hana baƙon abu ya shigo jiki ya cutar da shi. Wannan shi ne rukuni na biyu na harkar sanin likitanci. Na uku kuma duk abin da ya ɓaci a cikin jiki a samu hanyar da za a fidda shi. wannan shine abin da ya faɗa ni da maliki ta bane amma shi ya faɗi wadannan abubuwan kuma su ibnu sina tun kafin shi sun faɗa ya faɗa ya rubuta a cikin littafinsa al-qanun fi tibb sai ibnu sina da ake faɗi dai daga cikin malamin falsafa wanda littafinsa har yanzu a cikin littafan da ake amfani da su a duniya ɓangaren likitanci yana cikin abin da hatta ƙasashen yammacin duniya a kansa suka gina ilmominsu da suka gina na medicine daga baya kuma da dai waɗanda suka san abin suke faɗi to ya zo shi ga wannan gefen ya yi magana a kan yadda ake samun tawazuni jiki ya koma ya zama madaidaici ba tare da ɓangaren nakasi a wannan ko a wannan ba wannan shi ne a dunkule abin da ya ambata za mu ji shi kuma da larabci masa dake dake insha Allah yake fasulu ولما كان المرض للبدن خلاف صحته وصلاحه يا إلا شيوان جيكي شوتر جيكي معانت إتشي خلاف صحته سابان سلاما سلافية وصلاحه لكؤوت الساء لجالوة سلام جالوة بأنا نفن جالوة زمان جمن كركيبة صلاح لن أنا نفن سلاما سلامته من الآفات يوه إذا أنت لما جكية فقطة تلما ننكو نورا ينا ننسان جكينا با إيازو سيربا با كمانسو تتتكابا مجانا جكي يوه جكي أفتح جكي باشي بلافيا معنى فشيني أسي كما دمك أما سادي ما كون ديجا بات سيسا أكي كيان شوتار أسيان سالش اللافيا ba a ce mata wani abu sunanta da maka yana lafiya babu lafiya to sai ce ruwa ma'anarsa kuma dama shi ne kurujuhu al-i'tidalihi at-tabi'i fitar jiki daga ɗabi'a wato daidaituwarsa ta ɗabi'a Allah maɗauki ya halicci ɗan adam ya gina shi a kan kowanne abu da mizaninsa da abin da aka auna aka sa shi a kai shi ne daidaituwarsa likitoci in suna jin irin wannan mancan sun fi kowa fahimtarsa duk wanda ya karanta medicine da Allah maɗauki ya sa sauran jama'a duk yadda suka likitoci suke fahimtar yadda ɗabi'ar jikin ɗan adam take haka jama'a suke fahimta to da mun samu fahimtar ayoyin Allah maɗauki da yake bamu labarin yadda jikin ɗan adam yake saboda idan aka bincike aka gano ga yadda aka gina jiki akai ga yadda yake ga yadda ɓangare kaza yake aiki wallahi za ka yi mamaki kowanne ɓangare da ka gani na ɗan adam yadda Allah maɗauki ya gina shi to shi ne mafi kyawun ginin da za a sa ɗan adam kuma daga an samu ɗan wani targaɗe na aikin wani ɓangare to ta nan za ka gane yadda Allah ya tarkibin jikin yadda ya sanya masa hatta akwai abubuwan kamar da za mu zo mu ji wanda suna amfani ne da wani abu adadi abu kaza ake bukata ko kamar misali a ce ɓangaren hararar jiki wato zafin jiki akwai level ɗin da ake bukatarsa kaza digiri ne in ya haura wannan sai a ce kana da zazzabi ko in ka je ka duba za ka ga adadin ka je 37 da ɗan digo kaɗan kana haura wannan za a ce maka to a baka maganin zazzabi wannan saboda ne darajar wannan haka take a rubuce haka Allah ya ta a ka'idance ba wai wannan ne ne mutane suka gano ba tuntuni haka Allah ya jike su ilimin ne yanzu aka gano cewa a ce abun da Allah yake aiki to haka ko wani abu yake idan mutum jikinsa ya fita daga daidaituwarsa ta ɗabi'a shi ne sai a ce ba shi da lafiya dan sai ce li fasadin ya aridu lahu saboda wata lalacewa da ɓarna da za ta gittu masa ta faru a jikin wani abu a ce ya daina aiki daidai ko ya rasa shi gaba daya ko kuma yana rikicewa kamar da zai bayyana mana sai ce ya subu bihi idrakuhu wa harakatuhu tabi'iyya wanda wannan abu shi fasadi lalacewa na wani abu da shi ne idrakinsa da kuma motsinsa na ɗabi'a zai lalace waɗannan abubuwan guda biyu da na ambata mana ko dai hanyar samun ilimi ko kuma ayyukan jikin shi ne ake nufi da harakatu wanda dama a kansa aka gina jikin ɗan adam to sai ɗauko mana shi abin da ya shafi idraki sai fassa yi mana bayanin yadda cutar take zama a cikinsa sisi fa illa an yadhhaba idrakuhu bil kulliyati, ko dai kaga cewa wannan hanyar samun ilimin nasa na idrakin nasa perception da ake cewa ya zama ya tafi baki daya kwata kwata, mutum a ce baya ji shi ne sai kal ama kamar abinnan makanta, a ce mutum ya zama makaho baya ji baya gani kwata kwata. Kun ga wannan hasatul basari ita ce ta tafi bil kulliyati ko dawwa kas wasamam da kuma kurumta, ya zama cewa baya ji duk abin da za a faɗa ba zai ji ba, shi ma bil kulliyati sunansa kenan in ya tafi. Washalal da kuma wato shanyewar jiki, mun an samu shanyewar jiki to babu hasati ne alhis, yawa babu abin da za a ce ka samu filin ba za ka ji ba. To haka nan ko a ce ka rasa hasatu shammi ko a ce ka rasa hasatu ne wani nau'in na yawa hasatu zauk, hasatu zauk a ce ka rasa hasatu zauk ba ka ɗanɗana abu ba ka jin sa. To waɗannan abubuwa dukkaninsu a ce abin an rasa shi kwata kwata. Sai ce wa in ma an yanqusa idrakuhu li da'fin fi alati al-idraki, ko kuma a ce yanzu yanki na farko rasawa baki ɗaya. Nau'i na biyu a ce an samu tawaya da raguwa a ɓangaren idraki, a ce misali baya ji sosai baya gani sosai, in ya ɗanɗana baya iya bambancewa sosai, haka nan kuma in ya taɓa baya ji sosai yana ɗan jin kaɗan amma ba sosai ba, in ya haka nan in ya san sana ba sosai ke iya bayyanawa ba. Mun gane wannan dole shi ne na kaso dan abin da yake ɗabi'a shi ne ya ce mutum yana gani abin da mutum ke samu, a ce mutum yana gani sarai ko yau yana ji fayar ko yana kuma ɗanɗano yana kuma ɗanɗana ya ji madau ko mai na fita. To duk da irin wannan abin a ce komai nasa yana kammale to shi ne daidai wa daidai, in ko aka samu saɓani to abin yana raguwa, to sai shi komai ya ragu. Sannan ya ce saboda me raguwar lidafin, saboda wani rauni da za a samu fi alatil idraki, a wannan abubuwan da ta hanyar su ake samun idraki. Kusan yadda abubuwan suke ana kafa su kowane kashi biyu, da muka ce gani da ji ko da sansanawa da ɗanɗanawa da jin taɓawa, waɗannan abubuwan su ne ake ce mahawas ɗin. Kowanne yana da alar, alar daban shi kuma abin daban. Me ya ma'anar alar? Tun abin da da shi ake yin wani abu. Yanzu misali gani shi ne idrakin mubsirat ko mubsirat, duk abin da ake gani ka riske su. To da me ake gani? Alar shi ne ido, yawa alar ji kuma shi ne kunne, mun fahimci abin? Alar ɗanɗano hanci, alar sansanawa hanci, alar kuma taɓawa a ji ɓangarorin jiki musamman kuma wasu sun fi wasu ji. In ka taɓa yanzu akwai abin da in ka dangana daga ɓangarorin wani ɓangaren na jikinka ba zai ji shi sosai ba, amma akwai wuraren da aka sa sel ɗin da suke maida wanda aka sa su maida hankali da maganar ji sun fi musamman a ƙarafu alibi sun fi ko'ina. In kana son information ka ji yadda abu yake nan za ka taɓa, yawwa. To waɗannan kenan, waɗannan alat ɗin in suka samu wani rauni to shi ne sai a samu wannan rashin lafiya ma istiqamati idrakihi, tare da tsayuwar ganin ko riskar tana nan ana gani ana ji amma kuma ba daidai ba saboda an samu wannan tawaya ɗin. Allah ta'ala fahimta. To wannan na biyu kenan ko? Wa imma an yudrika al-ashya'a ala khilafi ma hiya alayhi. Cuta ta uku ko nau'in matsala ta uku shi ne a ce mutum yana riskar abin da ake riska amma kuma sai su gurɓace sai su zama ba a haƙiƙanin yadda suke yake fahimta su ko yake riskarta su ba. Misali mai gani da dindini, ciwon can na ƙasu ake samu ko misali a ce yana da dindini saboda na ƙasu ne wannan kuma bangaren yana ganin abu wani launi sai ya gan shi wani launi daban shi ne abinda ake nufi in ya hango ja to ba zai gano ja sosai ba sai ya gan shi kore-kore ko makamancin wannan to akwai matsala a ido shi wannan saboda gurɓacewar alan ne ba saboda kawai rashin lafiyar ko na ƙasar ala ɗin ba mun fahimci abu yau kama yudriku hulwa murra kamar a ce in ya sa wani abu ya sa sukari a abin nan gefen harshensa zai ɗanɗana sai ya ji ɗaci to babu lafiya yanzu da mutum yana malaria ruwa ko gado shi ba shi da ɗanɗano amma yana shansa sai ya ji ɗaci to wannan rashin lafiya ce ta haifar da gurɓacewar kasatun bauki sai ta rikice maimakon ta bada abin da ake so to ba ta bada kuma kwamfuta ta samu virus ko ba ta gani da wanda ya san kwamfuta nan da nan abin da zai ta zama ba ta operation yadda ake so kana son a buɗe ma wani virus sai ya ƙi buɗuwa sai ya buɗe ma wani daban sai duk ta rikice to saboda a ciki akwai wata cuta da ta samu an fahimci abin insha Allah wal khabitha tayyiban haka nan zai riski abu mara daɗi ya ji shi da daɗi nan khubth ba na ɗabi'a ake nufi da na halaye ba yau ko halal ko haram ba shi ba wanda Allah mutum yake bai mana magana a Qur'ani maganar ya miza khabitha min at-tayyib ba wannan ake nufi ba khabith nan ana nufin abu na ɗanɗanawa wanda za a ji abin nan ba shi da daɗi a baki yauwa abin da ke misali mutum ya ci bayan gida Allah kiyaye kuma sai ya ji daɗi sai a bakin zai nuna masa daɗi misali ko kuma ya ci abu mai daɗi sai ya ji shi ba shi da daɗi to ko za a yi babu lafiya to waɗannan abubuwan ku duba ku gudu wannan maganar kowa ya san yadda aikin jiki yake to ita ce ɗin ƙayin zai zo juya mana ita yadda zuciya take aiki yadda in ta samu rashin lafiya ita ba ai ya zuwa mana idan mutum akwai munafinci ko akwai kokonto ko akwai wata cuta a zuciyarsa sai ya ga abu mummuna sai ya gan shi da kyau abu kyakkyawa sai ya gan shi da muni saboda me wannan cutar da aka samu a zuciyarsa kamar da zai zo mana a wajen babi na tara ne ko goma zai mana magana a kan ko wani fasali ka a cikin babi na tara da yake da yi magana a kan wato ya ban sha'awa sosai yadda ya magungunu a wannan babi za mu zo mu ji su nan gaba insha Allah nan da watanni yadda Allah maɗaukaki ya wasafta shirka da zina da luwaɗi yadda ya wasafta su duk inda suke a cikin Qur'ani wanda Allah maɗauki ya ambace su ya ambace su da khubth ko wanne sun aka wasafta shi da ƙazanta cewa ƙazanta ce shirka ƙazanta ce zina ƙazanta ce luwaɗi ƙazanta ce to amma waɗannan abubuwan da khubthin su sai ka samu cewa zuciyar mutum za ta juye ta daina aiki yadda ya kamata sai ka ga waɗannan abubuwan yana jin daɗin su yana shirka zuciyarsa tana so hankalinsa a kwance yana zina ƙazanta ce kuma yana jin daɗi ko a ce yana neman ɗan uwansa namiji ko mace ta nemi ɗan uwar ta mace wa a ce ta wannan za ta ji daɗi maimakon ta ji ƙazanta kuma sai ta ji jin daɗi maimakon ya ji ƙazanta wurin ƙazanta ya sa jikinsa a jiki sai kuma ya ce wai daɗi yake ji shi yasa kuma ko a masu ilimin psychology ɗabi'ar ɗan adam suka sa wannan a layin abin da suke ce ma perversion perversion ne me ma'anar perversion mutum ya fita daga ɗabi'a ya karkace daga ɗabi'a ɗabi'ar ɗan adam namiji ya bi ɗan uwansa namiji don biyan buƙatar sha'awa ba a taɓa samun wata dabba ta yi wannan abu duk dabbobi ko alade ba ya bin ɗan uwansa namiji jaki ba za ka yana neman jaki ba a'a jaki sai dai nemi jaka amma ba dai jaki ya nemi jaki ba to amma ɗan adam saboda fazashi ɗin wannan abin da yake faruwa a ƙwaƙwalwarsa zuciyar sai ta canza abinda kowa yake ganin ƙazantarsa da muninsa shi kuma sai koma yana jin daɗi Allah sauƙi to duk wannan cuta ce ta zuciya take haifar da waɗannan za mu zo mu ji su insha Allah nan gaba to sai cewa amma fasadu harakatihi to yanzu mun ji fasadin idraki ko yadda ya kasu kashi uku fasadi bil kulli ko al kulli gaba ɗaya ko kuma mai naqasi ko kuma mai gurɓace abin nan natijarsa idan ya bada sakamakon abin da ake so وأما فساد حركته الطبيعية أما لا لا سور موسنجك سيسف مثل أن تضعف قوته الهاضمة شيء أسير كيف يمتون لنرك أبنجي يا أوروني بذي إيه إيمان سأسى مؤني إنجي كي بذي إيه ما سأسى مؤني سأسى أريهي أي تتوسى تكي لا لا سي سيكي أنا نمو ما جنون بذي سا تكي يسكي سبو دا متية ساملا فيها نمو جنة سبو دا القوة الهاضمة إيه أنت الهاضمة سينا دا جسي يوه جكي ينركب دا أبنسي إنه مالكي قولا ربوا بيو wani ya biji biyu zama ya ƙarfafi ɓangaren jini wani ya ƙarfafi ɓangaren tsoka wanda kuma ba mai amfani ba shi ne sai yabi bayan gida sai fita ko kuma wata hanyar dai da abin zai fita au almasika ko kuma ƙarfin zama riƙe abu shi ne masik daga masaka au dafiya ko kuma ƙarfinsa na tunkuɗewa abu na fidda abu ya fita wajen tashin hankali ne a ce ga abu ya samu a jikin mutum bayan gida ne ko fitsari amma ba zai iya fitarwa ba sai an sa masa roba sai an sa masa kaza da kaza waɗannan abubuwan menene ai matsala ce babba ko kuma al-quwwatu al-jazibah ƙarfin da zai fisgo abu wannan akwai ɓangarorin da ake amfani da wannan maganar jazibah za ku ji suna magana sa a ɓangaren abin da zai fisgo wani abu ya jawo shi kamar abin nan force of gravity da ake cewa shine kuwa jazibiyya sunanta kenan to ina kuma nan ana zancen abin da zai jawo abinci ya zama an shigar da shi baki an kuma riƙe shi an riƙe shi an fidda wanda za a fitar an bar wanda za a buri a jiki waɗannan abubuwan guda huɗu su da yake so ya faɗi a nan wurin saboda yana magana a kan jiki ba kawai waje ba to sai ce fa yahsulu lahu min al-alam bihasabi khurujihi an al-i'tidal sai samu ciwo a jikinsa yana samun wani raɗaɗi gwargwadon fitar da ya yi daga ɗabi'a wani ciwon ko in ce wata fitar daga ɗabi'a wato rashin lafiyar ciwon da ake ji mai raɗaɗi ne mai zafi sosai wani ciwon kuma kaɗan ake ji ko kowanne gwargwadon wanda ciwon yake kaga wani ƙarami ne ɓangaren ciwon amma ciwon da ake ji kuma ya zama jiki gaba ɗaya kamar ciwon haƙori da kankare ka tambaye ne su sai ka ji tashin hankali duk jiki ba shi da lafiya ya kankare a ɗan ɗigon abin nan yatsa amma ya rikita jikin mutum gaba ɗayansa ya haifar da zazzaɓi ya haifar da nauyin jiki baki ɗaya jiki mai zafi ɓangarori gaba ɗaya da yawa su kasa yin aiki yadda ya kamata haka nan dai kowane jiki gwargwadon abin da ya taɓu gwargwadon irin zafin da za a ji sai ce walakin ma'a zalika amma dai duk da haka lam yasil ila haddil mauti wal halak za ka samu cewa bai kai ga wato matukar a ce ya mutu ko ya halaka baki ɗaya ba bal fihi nau'u quwwatin ala al-idraki wal haraka amma za ka samu cewa yana da wani nau'i ko da kaɗan ne na liskar abu ta hanyoyin guda biyar wal harakati ko kuma motsi da ayyukan jiki ɓangarori daban-daban wa sababu hadha al-khuruj ala al-i'tidal insha Allah ana fahimta ko sai ce wa sababu hadha al-khuruj sababin wannan fitar daga ɗabi'a imma fasadun fil kimiyyati aw fil kayfiyyati shine ko dai lalacewar da ta faru ta ɓangaren adadi ne wani abu ne da ake son adadi kaza sai ya zama ya na ƙasa ko ya ƙaru aw fil kayfiyyati ko kuma yadda ɓangaren yake aiki in wani ɓangare a aikinsa ya gaza to sai a samu rashin lafiya ma'ana abin da yake so ya faɗa mana duk inda za ka ji an ce jiki ba shi da lafiya kana neman ka tafi asibiti to ɗaya waɗannan abubuwan biyu ne ya faru wani abu ne da ake son adadi kaza a jikinka ko ya ragu ko ya ƙaru ko wani abu ne mai aiki a jikinka sai aikin ya samu matsala ba ya aiki yadda ya kamata kana zuwa likita shi ya san abin da zai tambaya saboda shi an kawo masa duk waɗannan abubuwan shi yasa ake son dama idan mutum ya je asibiti ba a son ka riƙa azarfaɗi kana faɗar sunan cutar da kake da ita kamar da mu muke da shi na Najeriya aka je gun likita suka ce kaza nake da shi haƙuri suke da ni amma a ɗabi'a likita ba a son ka gaya masa cuta so yake ka faɗi symptoms ɗin cuta cewa kana jin kaza kana jin kaza kana jin kaza to shi kuma ya san eh an ji kaza la'alla saboda kaza ne ya jawo shi zaka so maka magani sai baka maganin da zai maka maganin wannan abun na asalin ba kawai da kake ji din ba
wanda kake yi zai iya zama alama ce ta wani babba a cikin jikin ka baka gan shi ba ce sa da aka ci gaba aka samu damar gwaji za a gwada in an gwada wani abu a gwada fitsari wani abu a gwada jini da zai bada labarin bangarorin jiki yaya suke to wannan ne shi abin da ke faɗi sai sai fal awwal shi magana farko ma'ana wannan ke nan kamiyya ne na kamiyya kamiyya daga kammu ne kam ina ce kam shi ne abin da yake mai lamba guda kaza mai guda kaza shi yasa daga nan aka samu shi kaifiyya kuma daga kaifi yaya abu yake aiki yawa fal awwal illa naqsun fil maddati ko dai ya zama tawaya ce da aka samu ragewa ce a wannan sinadarin da ake magana a kansa wani abu ne da ake bukata a jikinka shi ne madda material din wanda in aka samu rage a cikinsa fa yahtaju ila ziyadati hatta sai ake je ka samu kai in sulin ne babu ya karanci ko sai ake ana bukatar labarin din sa yayi kasa sai ya jawo ciwon suga ko ba ka bane yawa to sai a samu abin da zai haifar maka da karin insulin a jikinka saboda yayi aikin da ya kamata ba za a samu ciwon suga ba wa in ma ziyadatu fiha ko kuma kari ne akan abin wato wani abu ne wanda ya wuce iyaka kuma za ku ji hypertension da menene da menene duka suna da sababbin su ko ya guri duba likita bane kar in rika likito muku wasu abubuwan ka faɗa su likitoci su ji ba haka ake cewa ba ko to ya guri fa yahtaju ila naqsaniha ko zama abin yayi yawa kana buƙatar a rage maka shi ya dawo level din ne kamar yadda ba da misali a ce goma ake buƙata to in ka samu tara matsala ce in ka samu sha ɗaya ma matsala ce nawa ake so goma sannan sai ka zama mai lafiya wasani shi kuma abin da ya shafi yanayin yadda kike aiki illa bi ziyadati al-hararati ko saboda karuwar abin nan zafi a jiki aw al-burudati ko sanyi aw al-rutubati ko danshi aw al-busati ko bushewar abu wannan kowanne ana buƙatar sa a jiki akwai abin da ake buƙatar busasshe yanzu misali ciki da ka san irin zafin da yake cikin cikinka mutum zai mamaki shi yasa duk abin da ka haɗe zai tafi in ka saboda abin da ke cikin cikin zafinsa haka aka tsaya shi yadda yana raguwa za a samu matsala yana ƙaruwa za a samu matsala nisa haka cikin mace idan ciki ya shiga a mahaifa mahaifa akwai daidai temperature da ake so ta tsaya iya wannan in ya ragu in ya ƙaru matsala za a samu shi yasa in aka haifi jariri lokacinsa bai yi ba ma'ana watanni tara ba su cika ba ko kusa da haka ana bukata a sa shi a ina a incubator to wani incubator tana da shi ma temperature ta daban ba a so ya ragu ba a so ya ƙaru an sa shi daidai da na mahaifa yake saboda ya rayu to wannan abin da haka suke aikin su to sai ke cewa au yubusati au nuqsaniha ko kuma tawayar ta anil qadr at-tabi'i a ce ya ragu daga gurgudu kuma saboda ana zancen kaifiya sai aka zance shi ma gurgudan sa na tabi'a fa yudawa to sai ai masa magani bi muqtaba zalika gurgudan abin da wannan ciwo yake hukuntawa in ya hukunta a ƙara ya hukunta a rage to wannan shi ne neman lafiya to ga inda zai ga mana aiki likita sai ce wa madaru sihhati ala hubbi alquwwati kai kawo na lafiyar jikin mutum gaba daya ka iya cewa ginshikin rukunin da ake gina lafiyar mutum a kansa abubuwa uku ne duk dan adam rukunan lafiyar jikinsa uku ne dame dame hibbul quwwati shine sai wa madaru sihhati ala hibbul quwwati na farko shine kiyaye karfi karfin jiki ya zama akwai energy isasshe a jikinka kowanne bangare na jikinka yana aikin sa yadda ya kamata akwai karfin sa wal himyatu anil mu'bi da kuma kariya daga abin da zai cutar abba abaka ne immunity akwai abin da kuke cewa antibodies ko ba za su suke aiki a jikin mutum yadda idan akwai su suna da karfin su suna aikin su abubuwa da za su shigo sabi wanda ba a jikin suke ba wannan za su yaƙe su su hana su tasiri da zai haifar da rashin lafiya to wannan kiyaye jiki ne da kiyaye wato abin da sa masa makari da kuma wato garkuwar da za ta hana wani abu ya lalace yanzu misali wannan cutar ta mai ake cewa cutar da take kanya ne ake cewa garkuwar jiki to tana kaiwa hari ne ga abubuwan da Allah ya maɗauki ya halitta a jikinka da za su rika yaƙar cuta wato duk wani jikin ɗan adam za ku mamaki tambayoyi da suka karanta duk jikin ɗan adam an yi shi yana da kayan yaƙi a jikinsa daga wani foron abu ya shi wani abun da ba yake ba ko ne yana shiga jiki to akwai abubuwan da za su yaƙe shi wata cuta nan da nan sai ka je kana samun lafiya ko ba ka je asibiti ba wani likita yana ban labari wani bawan Allah da aka kawo masa shi wata rana ina zuwa ta baku labarin wani lokaci can da daɗewa aka kawo masa mara lafiya me yake damunka aka yi gwaje-gwaje duk gwajin da za a yi sai aka yi shi ba komai bai nuna wata matsala kawai bawan Allah nan sai ce a ji a ba shi Panadol aka ba shi Panadol kawai sai warke yake tambaye su tunda kake mai labarin ku sai ce shi tunda yake a duniya bai taɓa shigo a asibiti ba sai yau bai taɓa shan maganin likita ba Allah ne hori masa lafiyar sa tsoron wani abu ya faru yana shan Panadol da shi likitan ya ce a ba shi wannan aka ba shi kenan sai warke gaba ɗaya jikin babu komai kuma saboda shi abu wannan wanda muke sha kwayoyi da yau ka sha gobe ka sha gobe ka sha yana rage ƙarfin waɗancan kuma asalin na jiki a jikinka ko ba ka ba mana ana samun wannan dai ko wani zance makamancin wani yawa to yawan shan yau da kullum yana rage wancan abubuwan da suke da ƙarfin a jiki ma'ana dai Allah maɗauki ya sanya ma ɗan adam wani abu na yaƙi da garkuwa a jikinsa da yake yaƙar cututtuka to idan nan cutar da ake ce mata HIV da take juye ta koma AIDS ai wannan ɓangarorin suke hara in suka haru wannan ɓangaren na jikinka sai kai ta ciwo iri-iri duk abin da zai taso wannan abin da za su yaƙi cutar ta hana yaɗuwa ta hana haɓaka duk nan su sai su zama ba su da lafiya tunda an kai musu hari shike nan sai cuta cuta yau gobe cuta gobe cuta jibi cuta mun fahimci abu yau Allah ne ya kyauta mu kyale wannan واستفراغ المادة الفاسدة روحه من أكو شنو كود ده أبن ديكي لا لا في أجيكي معنى أبن ديكي لا لا في واسي أجيكيك ولا أبو ديكي شغا بل أبن شئ إيه شغا تند ما مني أسمين سبا شبا قنقل ديكيك بني أي شيء أكي مصر سي قوما قنقل يقوما ديكيك قوما لما سوكا قوما بما جنبه تو إبني أقوانو إلغو وانا أبو ديكي يغو wanda bai bi jikin ba ila ne shi in ya zama a jikinka mai matsala ce cuta ce ba kai da bukatar a samu hanyar da zai fito waje to shi ne nan mana ibnu qayyim ke gaya mana cewa harkar lafiyar jikin mutum tana dogaro ne akan waɗannan abubuwa guda uku kiyaye maka ƙarfin jiki ba ka garkuwa a jiki da kuma fitar da abin da yake ba a bukatarsa a jiki kun gane nan shi kenan abin da yake so faɗa to sai ce ina ne ولمر الطبيب بنشكل لكتا دائر على هذه الأصول الثلاثة ينا كيكا ونبئ أبن لكتا كيما تؤسكان وعدنا أبو بوسكي أبن لكتا ما بكينك بتعرفونسا أبن لكتا تبتا موكا بجنكورك أبن لكما ذي سنيا أبن لباسي لكيو أجكينك أفدش سيسي وقد تضمنها الكتاب العزيز وأن أبو بوسكي بداؤكو بتعرف عرفنا da garkuwan nan da kuma fitar da abin cuta daga jiki to alqur'ani mai girma ya kunshe su Allah madauki yayi mana magana su a cikin alqur'ani wa arshada ilaiha kuma yayi nuni yawa wa arshada ilaiha man anzalahu shifaa'an wa rahmatan wanda ya saukar da alqur'ani a matsayin waraka da kuma rahama to yayi nuni zuwa ga waɗannan al'amura din saboda dama shi ne mai halitta to gashi yanzu zai dan fara koma mana yadda harkar lafiyar an samo tana da abubuwan maganar asali daga cikin alqur'ani mai girma Allah madauki ya mana magana akan ta fa amma hibbul quwwati amma abin da ya shafi kiyaye karfin jiki yace fa innahu subhanahu ku duba ku gani Allah madauki amara al musafira wal marida an yuftira fi ramadan Allah madauki sai umarci matafi da mara lafiya su ci abincinsu da rana a watan Ramadan ko saboda wahalar tafiya da matsalar rashin lafiya sai aka ce ka ci abinci saboda a yi maintaining ƙarfin jiki ko abinci ana son sa ne don a samu wannan abu babban abu energy na jiki ƙarfi a jiki yawa to don ka samu wannan ƙarfin ya tsaya a jikinka sai aka ce azumin an sauke maka shi a wannan watan Ramadan din daga baya ka rama in ka fita daga halin tafiya ko ka warke daga halin rashin lafiya mun fahimci abu yawa sai sai wa yaqdi al musafir idha qadima sai shi mai tafiya matafi sai rama idan ya dawo gida shi mara idha qadima wal marid shi ma mara lafiya ya rama idha bari'a in ya warke din ne hizban li quwwatihima alayhima saboda kiyaye musu karfin su a jikin su ya tsaya ya tabbata akan su fa inna sawma domin ku dama shi azumi yazidul marida da'fan yana kara wa mara lafiya rauni ne in baka da lafiya kuma a ce kai azumi ai rauni zai karu ayyukan bangarorin jiki suna bukatar wannan abincin da kake ci saboda jikin ya samu aikin da zai yi والمسافر محتاج الى توفير قوته عليه شيما متفي yana bukatar a yawaita masa shine tawfir ai providing din sa a karfafe shi da karfin sa ga jikin sa li mashaqqati safar saboda wahalar tafiya والصوم shi ko azumi yud'ifuha yana raunana wannan karfin yana raunana jiki don haka sai a ce ka ci daga baya ka rama wa amma al-hilya to mun ji da Allah madaki mana ishara zuwa ga wannan bangaren rukuni na farko na harkar lafiyar jikin mutum wa amma al-hilya alil mu'dhi amma kiyayewa shine hilya kariya alil mu'dhi daga abu mai cutarwa yace fa innahu subhanahu hama wa hamwa al-marida ko hamata hamal marida Allah madaki ya kiyaye mara lafiya al-isti'mal al-ma'i al-barid fi al-wudu'i wal-ghusl idha kana yudhuhu Allah madauki kun ga ma mu sauki cewa amfani da ruwa mai sanyi wajen alwala ko a wanka wannan an kiyaye mara lafiya daga wannan sai aka ce in ba ka da lafiya to kar kai amfani da ruwa mai sanyi sai aka ce ka koma ka yi taimama saboda me saboda a kare wani abu mummuna kar ya shigo ya cuce ka mun fahimci abu domin aka ce ba lafiya kuma aka yi amfani da ruwan sanyi to za a samu karuwar temperature sai zama an samu zazzabi ko kuma a samu dai wasu abubuwan ma daban da sanyi in yi yawa har daskarar da jijiyoyi masu yawo da jini yake ko ba ku bane mutum sai ya san dare kawai shikenan ne a sa mutum a cikin kankara me zai faru shikenan gaba ɗaya yadda jikin yake yana buƙatar balance a cikin mazafi to an kashe shi ta waje sanyin ya shigo ya shigo ya shigo aiki duk inda wani jini ke yawo sai ya tsaya gaba ɗaya sai ya daskare shikenan ko jini ba yawa jikin mutum zuciya ta buga babu wanda za ta pumping jini ya jige ya zaga ya dawo to shikenan sai mutum ya mutu haka yake ba ka to dan haka aka sauƙaƙewa mara lafiya da wanda ke tsoron rashin lafiyar za ta karu kada ya amfani da ruwa mai sanyi a wajen alwala ko wanka idan kana da ruhu idan zai cuce shi wani duk wanda kana da littafin mu na fiqi wa ya san wannan ko yawa in ka bayyana maganar taimama za a ga maka sababunta idan ba a samu ruwa ba ko kuma al-khawf min isti'malihi ko yawa ko ba ruwa ko kuma ga ruwan amma ana tsoron in an yi amfani da shi za a samu rashin lafiya sai a ce to fayantadulu ila at-tayammum sai ya ciro ya kuma taimama وامره وامره بالعدول الى التيمم ساكن امرسي مر اللافيه يا كركته يقوم زوا ذا تيمم حليه له دون خاليا اجريشي عن ورود المؤذي عليه دغ زنجلور ابو ميتوتروا زوا غريشي من ظاهر بدنه دغ وزن جكيوسا فكيف بالمؤذي له من باطنه فكفي يقول له زيتي to nan kamar gaggawa malam yake yana so ya gama da wannan ya koma mana asalin zancen mu na zuciya sai ce idan wannan abin da zai zo maka daga waje ga yadda Allah yake so ya kare ka to za a ce ba zai kare ka daga abin da zai cuce ka kuma a cikin jikin ka yake ba kun bin jannan zancen in an ce maka kar ka yi amfani da wani abu da zai sa maka cuta daga waje ta zo jikin ka to ina ne kuma cutar da akwai a cikin zuciya dan ne ba za a yi maka maganin ta ba dan haka shi yasa a cikin nan mai da hankali akan maganin cutar zuci yafi akan mai da hankali akan cutar waje to sannan sai ke cewa wa amma istighrarul maddati alfasida amma rukuni na uku wanda shine fitar da shine istifradu wanda ce faraga ka fitar da abu ko ka barranta da shi ka kura magari yawa istifradi shine ka fitar da afirin rabbi a kuri almadatul fasida duk abin da yake ya lalace a jikin mutum yace wannan fa innahu subhanahu zamu ga cewa Allah madaukaki abaha lil muhrim alladhi bihi azam min ra'sihi an yalqa me cikin halin ihrami mutum yana aikin haji ko umra ya shiga ihrami ya fara labbaik allahumma labbaik ya shiga halin ihrami an hana shi abubuwa wajen guda tara daga cikin su aske gashi kada mutum ya aske gashi daga jikin sa ko na kansa ko na amata ko daga ba duka kar a cire wani gashi to idan mutum ya samu Allah madauki yana nasi a cikin alqur'ani idan mutum yana da wata cuta a kansa kwarkwata yanzu ana kwarkwata ko ba a yi an samu tsafta alhamdulillah Allah ta bi to idan aka samu kwarkwata ko wani abu da ya mai cutar da mutum a jikinsa an ka an rasa yadda za a yi sai a ce ya yi ne ya yi aski idan an samu wannan fa yastafruhu bil halqi al abkhirata al mu'ziyata lahu sai zama cewa da wannan aski ya kore ya kawar da turi al abkhirata al mu'ziya abubuwan da zai fito daga kansa domin gindin gashi an aske shi akwai wani turi da ke fita to wannan abin da yake mu'ziya mai cutarwa da wayinsa da kazantarsa kun gani an yi maganin wannan abu yace wa hadha min ashal anwa'i al istifrali wa akhaffaha wannan yana cikin hanyoyi na kore mummunan abu daga jiki mafi sauki kuma mafi rashin nauyi a cikin hanyoyi da ake amfani da su sai ce fanabbaha bihi to Allah sai ya faɗe shi a Qur'ani ya yi tambihi tambihi ne akwai istilahi na malaman usulul fiqh ana amfani da abin da ake nufi ishara da tambihi alfahwa da makamanta waɗannan kalmomi a cikin dalalatul alfaz nan abin da ke nufi kenan tambihi a faɗi wani abu kamar da ake at-tanbih bil adna ila al a'la ko yau a faɗi wani abu karami don ainihin zuwa ga wanda ya fi shi to nan an yi ishara zuwa ga abin da ke shine akhaf dan an nuna mana cewa al asqal ma la iya magana sa abin da ya fi nauyi shi ma akwai yadda za a fidda shi sai ce fanabba bihi ala ma huwa ahwaju ilayhi min dan yin nuna zuwa ga ko fadakar zuwa ga abin da ya fi zama abin bukatuwar a gusar da shi fiye da wannan malam ibnu qayyim yace zakartu marratan ba'd ru'asa at-tibb wata rana na yi muzakara tattaunawa shine muzakara mun yi tattaunawa ta ilimi wani daga cikin manya-manyan shugabanni a harkar likitanci bi misra a misra bi hala na tattauna da shi akan wannan abubuwa din tunda ya san wannan abubuwa na jiki da yadda aikin jiki yake sai kuma ya zo ya haɗa shi da wannan ayoyi da wannan dokokin da muke da su a musulunci na yadda za a tsare waɗannan abubuwa guda uku da karfin jiki da kariyar nan da garkuwar nan daga cutarwa daga waje da kuma abin da ya shafi a fitar da abin da ke mai cutarwa fa qala sai wannan likita yace wallahi law safartu ila al-maghrib da zan yi tafiya zuwa kasar kasashen yamma nan su yake nufi da maghrib a wancan lokaci ba maghrib ne sunan Morocco ba yawa da maghrib a wancan lokaci din North Africa ana kiranta kuma musamman daga Morocco ai kana barin ruwa ina zaka shiga Spain zaka shiga ka shiga Europe to nan wurin a lokacin ainihin mai headquarter ilimi musamman abubuwan da suka shafi wannan ilimin likitancin da sauransu malaman musulunci da suka yi aiki akan harkar abubuwan ilimin zamani duk a can suka haɓaka to ya ce maguri ɗin a lokacin a wannan wurin yake nufi yau kamar shi da zan yi tafiya da ta kai in je Spain fi ma'rifati hadhihi alfa'ida dan in samu wannan fa'ida da ka zuwa mu sai ce la kana safaran qalilan yace wala da ban dauke ta wata babbar tafiya bi ma'ana wani nasara na ci tafiya ce kuma ba mai wahala ba a mai da sauki zan yi ta dan in samu wannan ribar da ka bani in ji ce likita yake ga mai ibnu qayyim au kama qala yace haka dai ya faɗa ko kuma wata kalma dai mai kusa da haka ita ce magana da ya ambata amma dai ma'anarta ita ce wannan magana da ka faɗa haka take sannan kuma ni kaina na fa'idanta da a ce zan biya kuɗi in yi tafiya mai tsada mai wahala to a wuri ma ba kuma ba ce don in samu wannan shi da abin da ke nufi Allah sa an gane sai ce wa idza urifa hada to yanzu ya gama da maganar wannan abubuwan zai mana zai hada mana su da gantan zuciya kuma wa idza urifa hada in ka san wannan ya kai ne karatu fal qalbu to ita zuciya muhtajun ila ma yahfazu alayhi quwwatuhu tana buƙatar ita ma mu dauko wannan abubuwa rukunan lafiya ko mu dora ta akan zuciya yawa tana buƙatar abin da zai kiyaye mata ƙarfinta wa huwa al-iman shine iman wa auradu at-ta'ati da nafilin ayyukan da auradu jami'u wuridi wuridi ma'ana nafilin nafilin yawa nafilin nafilin na da abin don asalin wuridi shine abin da ka saba yi na wata ibada haka abin da ka haddace na alqur'ani ma ka rika maimaita shi kana haddace shi kana rike shi kana muraji'a ana kiran su wuridi ba zan sanbi ne ake kira wuridi ba da larabci ne asalin larabci an ce wuridi shine ibadar da ka saba yi ka tashi kai ta kana qiyamul layl da daddare raka'a biyar ka saba yi tashi kai wuridin ka kenan kana karatun qur'ani kullun za ka saukar kai ka saukar qur'ani baki daya ko rabin sa ko sulusi ko makamancin sa wannan wuridin ka kenan shi da abin da ake da wuridi to awradu ta'ati da su da imani ayyukan da'a da imani sune manya-manyan abubuwan da suke hizbin kowa rukuni na farko a lafiyar jiki to a lafiyar zuciya rukunin da yadda ake rike shi shine da imani da kuma ayyukan kirki wa ila himyatin anil mu'di zuciya kuma hayin suna buƙatar a bata garkuwa da kariya daga abin da zai cutar da ita abba mai cutarwa al mu'di wa dhabi abu da wa dalika shi kuma ta wace hanya zaka kare zuciyarka daga abin da zai cutar da ita bijtinabil athami wal ma'asi mai santan laifuka wal ma'asi da zunubai saban Allah wa anwa'il mukhalafat da sauran abubuwa na saba wa shari'a duk ka nisance su to zaka samu wannan garkuwa daga abin da zai cutar da kai wani abu na waje ba zai zo ya cutar da kai domin sabo daga Allah shi ai daga wajen ka yake yawa to in ka aikata shi to zai cuci zuciya imani kuma ma'ana shi yana jikinka to yadda za a yi maintain din sa tsare shi to shi a tsaya da imani a aikata ayyukan kirki sai a samu karfin jiki karfin zuciya sai sai wa ila istifradihi kuma yana buƙatar emptying din sa shi ita zuciya a tsarkake ta a wufin tadda min maddatin fasida duk wani abu mummuna da ke cikin ta ta aribu lahu da yake bijiro mata wa dalika shi kuma wannan ta hanyar ne bit tawbatin nasuhi sai ai tuba tuba wanda yake nagari ba mai wanda za a yi komai ba tuban da babu komai a cikin laifi to shi ake nufi da annasuhi wastighfari ghafirul khati'ati da neman gafarar mai gafarta zunubai shi da Allah subhanahu wata'ala annabi gafarta yanzu kun mun dawo da rasul kun fahimce shi an tafi mana ilimin likita an dawo an hada mana da abin da muke da asalin karantawa yadda zuciya za ta gyaru tana buƙatar waɗannan abubuwa manyan guda uku kuma da hanyar da ake samun su to sai ce wa marabuhu huwa nau'u fasadi to ina ga ne ya kamata mu sai saboda ban sai ya fi mana dadi tunda dai an shi an fita waje an hado mana ilimin dabi'a an kawo mana shi an hada mana shi da ilimin zancen da muke yi to kafin a dora mana sai mu saurara nan insha Allah mako na gaba sai mu tashi kan cutar zuciya din hakikar yanzu dama don ita ya kulle wannan babi ita yace yake so ya karantar da mu muna roƙon Allah mutuki ya ƙara mana ilimi da fahimta Allah kuma ya ƙara tsarkake mana zukatan mu daga dukkan abin da zai cutar da su Allah ya tabbatar da mu akan daidai qawlan wa fi'lan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم 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 a ɗaya mutum a kurkuku a tsare shi bayan mu'amala da kuma musamman a sel ɗin nan dan adam kamar da malaman sanin ta suke faɗi madaniyun bi tabi'ihi ko dan adam sibil ne shi a ɗabi'arsa haka Allah ya halice shi yayi mu'amala da ɗan uwansa shi ne ma'anar sibil idan yana mu'amala da wannan yau ya gaisa da wannan yau ya haɗu da wannan ya samu information daga wannan ɗabi'arsa kenan duk lokacin da ka raba dan adam daga mu'amala da ɗan uwa to ka jefa mata matsala cututtuka suna hauhawa a same su sakamakon daɗewa mutum ba mu'amala da kowa cuta sai kwarai da gaske tana haifar da abubuwa Allah ya sauke barakallahu fiku